نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. والسلام عليكم ورحمة الله. بركم رسالة أيو أصبر أشرند ترى أشرند ترى في نمو غوطان المحرم في كرسده da 428 bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma zuwa Madina, wanda kuma shi ne yammaci na 17 ga watan biyu shekara ta 2007 miladiya, don ci gaba da karatun littafin mu mai albarka Riyadus Salihin, wanda kuma shi ne darasi na 106. Darasin da ya gabata mun tike ne karshen babu istihbabi talabir rifqa wa ta'mirihim ala anfusihim wahidan yuti'unahu. Yau za mu tashi babu adabis sayri wan nuzuli wal mabiti wan nawmi fi safari wastihbabi sura war rifqi bid dawabi wa mura'ati maslahatiha وأمر من قصر في حقها بالقيام بحقها وجواز الإرداف على الدابة إذا كانت تطيق ذلك. أبن درسي دازن فتارا ننسي لكتك مالا ياكاوك أبابك أدبان دبان أننقبا واتو ناتوك سوى زيد أنمولين ياتك إيسانا ميهك ماتا أما دو أبن دي شاسيت فيها ياي بابك أكن da addu'ar da komai da komai duk za mu je kan su. Kuma hakuri, yau ina mara murya ta ba yadda nake son ta ba. Babu adabis sayri wan nuzuli, babin da yake magana dangane da ladubban tafiya, wan nuzuli da kuma sauka, wal mabiti da kwana, wan naumi da yin barci, fi safari a lokacin halin tafiya. Wato lafazin as-sayru da ya amfani da shi shine tafiya da ta takawar kafa. An gane ku? Amma lafazin as-safar balaguro kenan, daga gari zuwa gari. Amma as-sayru tafiya da kake da kafarka, ma'ana a cikin halin tafiyarka, a cikin halin balaguranka, yau ke kamata ka yi tafiya, yau ke kamata ka sauka. Kun gane ai? As-sayr lokacin da kake cikin tafiya din. An-nuzul, wani lokaci ya kamata ka yada zango, idan tafiyar taka mai tsawo ce tana bukatan yada zango don ka huta. Wal mabit, kwana idan ta kama, a ina ya kamata ka kwana, me ladabin kwana din a cikin halin tafiya, tafiyar ta kai sai ka kwana a hanya. Wan naumi da yin barci, wani lokaci ne ya dace ka yi barci fi safari a cikin halin balaguro. Ababai guda nawa kenan? Na farko dai as-sayr, tsakiyar rana ya kamata ka yi amfani da ita wajen tafiya, ko kuma a bayan la'asar, tsakiyar dare ko karshen dare. Sannan an-nuzul, sauka, a wani lokaci ne ya kamata in kana cikin tafiya in lokacin ya yi kaɗan yada zango ka huta? Ba a babai guda biyu kenan ba? Al-mabit sai kwana, wannan sai yin barci. Kaga da tabbatanci muke da kwana da yin barci da abu ɗaya ne. To amma tunda ba tabbatanci muke ba, malam Mansur baya nan ko? Saboda ka ga daban-daban kenan. Wata ibadis sura da mutabantin tashi da asusubahi, ko kuma a kashi ɗaya bisa uku na dare na ƙarfe. Warrifqi bid dawabi, da mutabantin tausasa wa dabba lokacin da kake tafiya akan dabba, dawabin a cikin halin tafiya ko a halin zaman gida. Wa mura'ati maslahatiha, da kiwatar maslahata ita dabba, mai zai amfane ta, ya kamata kai mamallakinta ka lura da ita, menene abinda zai mata daɗi, menene abinda zai wahalce ta, wahalar da ta wuce ta al'ada, don ka tausaya mata game da haka. Wa amri man qassara fi haqqiha, da kuma umarta duk wanda yayi sakaci game da haƙƙin ita dabba القيام بحكها توانا اللي يسعي وجن تبتر بحك التدف وجواز الإرداف على الدابة دحلت دولة وني أبايا كان حياء دابة بايا كي كان كي وني تيك ريجي مصر هنجي تكمك بويا كي أبايا ينا كم كتري هنا الإرداف إذا كانت تصيق ذلك إن دبر الذات إيه مدنى أبابي إنكو دبر براتي إذا كبتو كغباه مغنى مستحبا تنك بويا وني to ababan da malamin ya idaya suna da yawa to amma da wannan su da bayan da cikin hadisi zamu ga ta inda hadisan manzo Allah suke nuna hadisi da 969 ana bi Huraira ta radiyallahu anhu qala daga Abu Huraira Allah ta kare da gare shi yace qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo Allah ya da mutun Allah tabbata gare shi da iyalan gidansa yace إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حقها من الأرض وإذا سافرتم في الجدب فأسرعوا عليها السير وبادروا بها نقيها وإذا عرستم فاجتنبوا الطريق فإنها طرق الدواب ومأوى الهوام بالليل رواه مسلم manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ne cewa idza safartum fil khisbi idan tafiya ta kama kuna tafiya a cikin dausayi wurin da yake akwai ciyayi fa aqul ibla haqqaha min al ard to ku baiwa raƙuman da kuke kai haƙƙin su na kasar da kuka bi ta cikin ta kana haye akan raƙumi ko akan wata dabba sai ranto wajen akwai ciyayi akwai dausayi to sai ka tsaya idan raƙumi ya tsaya yawa karka zabar da shi kyale shi har ya kusa ka dan kada shi a gaba yana ci ana yin gaba yana ci ana yin gaba yana ci ka ba shi haƙƙinsa kun gane wannan ai wa idza safartum fil jadabi amma idan kun yi tafiya wajen da yake akwai fari a bushe kayau babu ciyayi fa asri'u alaiha sayra to ku yi gaggawar tafiya dan ku sun yi ta zarar wannan ta wurin da babu dausayi wa badiru biha niqiyaha ku yi gaggawar tsarewa ita dabbar bargwanta kada rama ta kamata abin nufi lokacin da kuke tafiya cikin dausayi za ku bi a hankali don dabbobin kuna tafiya suna yin kiwo kila dausayin nan zai kai kilomita 10 kilomita 15 wani abu makamantan haka tafiyar da inda a yin da za ku iya cinye ta to ku iya kwana a hanya babu da shi don kuna tafiya dabbobin suna kiwo suna cin abincin suna kara samun kwarin jiki to amma idan kun je inda yake akwai sahara irin tafiyar da inda a cikin ciyayi ne za ku yi kwana ɗaya da rabi ko kwana biyu yanzu sai ku yi kokari ku cinye wannan tafiyar a yi ne ɗaya ina ba zan fahimta saboda mai daɗewar ku a wurin da yake ba dausayi zai bayu zuwa ga dabbar ta yunwata yunwata na iya bayuwa zuwa ga ramarta dan rashin ɓargo a jikin dabba wannan mai ke haifarwa rama take haifar da haka to kuma abin da ke haifar da rama shine rashin abinci rashin abinci kuma don saboda wajen abushe yake na bada kun fahimta wa idza arrattum fajtanibu at-tariq idan barci ya kama ku za ku kwanta ku yi barci a halin tafiya fajtanibu at-tariq to ku nisanci bakin hanya fa inna aqurqu ad-dawabi domin hanya da kuke bi ku a matsayin ku na mutane ita ce hanyar dabbobi kuma da daddare dabbobi da suke yawo ko karnuka ko wata halitta ko namun daji da suke yawo su ma suna neman titi da ake ji ne sai in rasa sai in sun rasa suke bin wuri na daban da haka lokacin za ku yada zango ku kwana kar ku yi shimfiɗa a kan hanya sai ku ratsewa hanya ku samu wani waje saboda nan ita ce titin dabbobi da daddare sannan wa ma'awal hawami bil layli ita ce hanyar bi na jatiki lafazin alhawam ya tafi dukkan dabba da suke jan ciki ko halitta mai jan ciki kamar mai kamar matizai su ma titi suke bi sai in rasa sai in sun rasa sannan suke bin wuri da ba titi ba to ga kwanciyar ka akan hanya na bayuwa zuwa ga cutar da kai ko dai dabba mai kofato ta taka ka ko kuma wanda wani suke dama dabba ta mai farautar dan adam ta farauce ka in maciji ne ke da kuma ya lahantar da kai to shi yasa sai manzo Allah ya bada shawara in za ku yada zango sai ku kwace hanya wannan hadisi Imam Muslim ya ruwaito shi kun ga nan gurin mun lura da me abin da yake a rizki bi dawabi wato kula da dabba jin tausayin dabbobin wa mara'ati maslahatiha da kula da mai maslaharta abinda zai amfane ta. Shi ya sa manzon Allah ya ce idan ana cikin dausayi kar a yi hanzari, a tsaya don ta ce abinda zai, idan an je wurin da yake busasshe kuma a yi maza a wuce wajen don a je inda dausayi yake, domin duk wannan an hango amfanin ita dabbar ne maslahatta da bukatarta. Sannan kuma mun fahimci a wurin annuzul, lokacin da za ka yada rango a kan titi ya kamata mutum ya yada rango, a mutum ya rasi ya samu ko wata bishiya ko wata kamfar dutse inda ba kowa a yi shimfiɗa sai a yada rango a wajen, amma kana tsaya a kan titi ko gefen titi. Sannan ko mun fahimci idan kwana ya kama za a iya kwana tun da ya ce wal mabit, sannan tun da kuma za a kwana a wajen za a iya barci, shine annawm, ko da nassin hadisi bai nassanta shi ba, tunda hadisi ya nuna za a iya kwanciya to kuma za a iya me kenan, barci kenan. Wato dai galibin masail din da ya faɗa a nan gurin mun same su a cikin wannan hadisi na farko cikin waɗannan hadisi, cikin jerin hadisan da za su biyo baya, wanda Imamu Muslim ya rawaito shi. Ma'ana aqul ibla hazzaha min al-ard, abinda manzo Allah yake nufi da yake ku baiwa raquma rabansu na daga kasa, ai urfuku biha fi tsairi, ku rinka tafiya da su a hankali in kuna cikin dausayi, litar'a fi hali tsairiha, dan ya kasance tana tafiya tana kiyo, dabbobin suna tafiya suna kiyo, dan titi yawa da dan titi yawa kuma su kara gaba, to lokacin da suka tsaya za su cin karkace za ka zaburar da su, a kyale idan suka ci kuma za su kara gaba da kansu. Wa qawluhu niqiyaha, da manzo Allah ce wa badiru biha niqiyaha wa huwa bi kasrin nun wa iskanil qaf, zai kai wa nunin kasra qafin kuma kai mata dauri, wa bil ya al musanna min ta'at, da ya mai dubo biyu a kasa, wa huwa al mukh, shine al mukh, wato kwalbo kenan a jikin dabba. Ma'anar wannan zance dai shine fasri'u biha, ku yi gaggawar tafiya da su idan kuna cikin wuri da ba mai dausayi ba, hatta tasilu al maqsida, har ku isa manufar da kuka fuskanta a cikin tafiyar ku, kabla an yadhhaba mukhuha, tun kafin bargonta ya zagwanye, min banki tsairi, saboda wahalar tafiya a inda babu wato ainihin abinci kenan. Wattarisu, abinda ake kira da tarisu, da manzo Allah ya ce za a rassu, ana nufin annuzulu fil layli, sauka cikin dare, ya da zango da dare, shine at-taris a cikin harshen Larabci, ko ka ce ɗaya daga cikin ma'anoninsa kenan. Ina ba da mafi tuni. To wannan na nuna cewa idan mutum na tafiya da dabba ga irin ababen da ya kamata yake yi. To a halin yanzu tafiye-tafiyenmu, mu mazauna maraya, mu mazauna birni, ba da dabbobi ba ne. Har yanzu wannan hadisi na nan yana aiki akan matafiya akan dabbobi. Tunda akwai sasanni da dama na duniya duk suna tafiya yanzu akan me, dabbobi. Haka akwai ƙauyukanmu da dama inda kotun kasuwa ake zuwa, ana zuwa ne ko akan jaki, ko akan raƙumi, ko akan doki, ko akan alfadari. Har yanzu wannan hadisi na nan yana aiki akan su, suna da bukata a karantar da su shi, don su zanto masu tausaya wa dabba ba masu tsananta mata ba. To amma abin tambaya, mu mazauna birni ko mazauna maraya, wanda wani daga cikinmu bai taɓa hawan doki ko jaki ko alfadari ba, ababen da muke tafiya da su mashina ne ko motoci, to yaya hukuncin su kuma tafiya da su? Kaga wata dabba ce mai rai, ga jini da tsoka tattare da ita, tana numfashi yadda kake numfashi, da aka take bukatar wannan tausayawar ta musamman. To wanda yake hawa mota ba tun da karfe ne, ba numfashi take ba. Shi yasa waɗansu malamai a irin wannan zamani sai suka kalli abinda dai ake bukata, lafiyar dabbarka, kai kanka cin moriyar na komawa zuwa gaba, zuwa gare ka. To tunda kana bukatar ka cin moriyar abin, har yanzu ko da abin hawanka karfe ne, sai ka kula da abin da yake shi kuma lafiyarsa kenan. Idan taya ta tsude, kana yawan tafiye-tafiye sai kai me, sai ka canza tayoyi, domin hakan na iya bayuwa zuwa ga wata rana kana tafiya ta yi bindiga, ka yi hatsari a yi hasarar rai ko a hasarar dukiya ko duka biyun. Na iya bayuwa zuwa ga ka kaɗe wani bayan ta fashe maka taya ta fashe. Ina ba ta amfani ta, kaga wannan matsalar ka ce dole ka kula da ita, dan ka tsare ranka, ka tsare dukiyarka, tun da yana daga cikin manufofin musulunci kare rayuka da kuma kare me, dukiyoyi. To kaga wasilar ka ta kare rai da kare dukiya shine lafiyar abin hawanka. Tayoyi lafiya kalau, ko da tayoyi lafiya kalau, ya kasance a kan kari ana yin wheel balancing da alignment don a tabbatar mota ba ta irin tafiyar kaguwa din nan. Dai idan mota tana tafiya a karkace inda tayar baya take takawa ba ita take ba take takawa ba, kuma ya kasance kana gudun da ka kai 120 ba za ta iya sarrafuwa ba, ballanta za ta kai 140 ballanta za ta 160 dan ka na bar rami da zaka taka ko dutse sai sa kai losing din control gaba daya. Ya kasance ka kasa sarrafa mota kila hakan ya bayi zuwa ga mutuwar ka ko kade wani adadi ma na mutane. Ina ba da fahimta ma'ana dai kula da lafiyar abin hawanka na ɗaya daga cikin abin da zai bayi zuwa ga tsare rayuwa da kuma dukiyoyin jama'a ko naka ko na sauran jama'a da zaka adana su a kan titi. Yato da dama kai kana tafiya motar ka lafiya kanau kuma kana tafiya gudun da bai wuce misali ba kuma kana lura da ka'idojin tuki, amma wani wanda zaka tarar a hanya ko ku haɗu da shi za ku yi kiliya shi bai cika ka'idojin ba, hadarin sai jawo hadarin ka ayi hasarar rayuwa da dukiya a cikin motar ka da tashi kuma shine sababin. Ina ba da fahimta kaga kenan mutum zai kula da wannan abin ta fuskar wannan janibin ba ta fuskar tausayi ba, tun da shi karfe ba za a ce a ji tausayin sa ba, amma dai abin da za a lura maslahar ka kai ta aje lafiya. Lodi wanda ya wuce kima shi ma na iya bayuwa zuwa game mutum ya kasa sarrafa mota, motar da za ta ce mutum hudu an sa mata mutum bakwai ko mutum takwas kaga sarrafa ta zai wahala a wurin direba. Tana buƙatar ruwan birki da ake sawa, sai mutum bai san ruwan birki ba sai ya kada omo ya sa, a madadin irin hydraulic din da za a sa sai ya kada omo ya sa, idan aka yi hatsari kuma zai ce Allah ne ya kawo bayan bai riko da sababi da ya kamata ya riko da sababin ba. To da sauran ababai dai da ya kamata a ce mutum ya kiyaye, shi yasa kasashen da ake lura da haƙƙin mutane yadda ya kamata idan aka yi hatsari ko taya ta fashe ko aka yi hatsari akan zo a yi aune-aune don a cikin hadarin akwai hasarar rayuwa akwai hasarar dukiya a gani shin motar nan da direban tafiyar da yake da kuma lafiyar motar ya cika sharuɗa na a ita lafiya. To ba sakacinsa ba ne ba tsautsayi ne ya faɗo kenan, saboda haka ina ko wata hukuma da za ta biyo baya ba ta daidai da mutumin da ya yi sakaci da abin da ya zama wajibi ya yi aiki da shi amma bai ba sai ya sakaci da shi, to kaga wannan hukuncin da zai biyo baya daban. To ka lura irin hadarin da ake da shi a cikin garurrukan mu da abin nan din mu ko a cikin gari ko a daga gari zuwa gari zaka samu suna da yawa kuma galibin su ba wani abu ne ba da zaka ce ha kawai ya zo jama'a ne suke da sababin aukuwarsa, ko dai gudu da ya wuce kima ko rashin lura da lafiyar mota ko lalacewar hanyoyin ko dai abubuwa da dama waɗanda galibin su sababin dan adam ke jawo su. Allah sarki. Hadisi na 970 وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان في سفر فعرس بليل اضطجع على يمينه. أبو قتادة من ذا الله يكسن في إدنينا تكنت فيها فعرس بليل سيادة زنقو دردري اضطجع على يمينه يكن تشنجتاني أكد راجن تكنت ندابا waye za a arrasa kubailar subuhi, amma idan ya yada zango a daf da ketowar alfijir na saba zira'ahu to yakan kafa zira'insa ne wa waza a ra'asahu ala kafihi sai ya ɗora kansa a kan tafin hannunsa. Rawahu Muslim, Imamu Muslim ya ruwaito shi. Me zan yi kimar haka ko da ke bari mu bayyana da ma'anar, ma'ana dai idan ya yada zango cikin dare a kowane awa da baya dab da ketowar alfijir a kowane lokaci da baya dab da lokacin sallar asuba, to shikenan iftaja ala yaminihi yakan kwanta ne akan tsagen jikinsa na dama. Amma idan ya ga yanzu bai fi minti 30 ba alfijir ya keto ana dab da lokacin shigowar sallar asuba gashi kuma yayi da zango, to baya kwanciya rirrin manzo Allah na saba zira'ahu sai ya kafa zira'insa. Kafa zira'inka shine haka gwiwar hannunka na kan kasa ga zira'in kuma sai kai haka tafin hannunka fa wa ba'a ra'atahu ala kafi haka manzo Allah yake baya yadda kansa ya taba kasa ko tsagen jikinsa gaba ɗaya ya taba kasa sai ya barci a haka. Tsakanin wanda ya kwanta wanwar da wanda ya haka a wajen kwanciya wanne zai fi saurin farkawa? To hikimar haka shine dan kar sallar asuba ta shigo ta wuce bi abin nan ba, dan haka ko da barci ya kace ka dai gwiwar za ta gaji da wuri wajen farkawa ka gyara sai ka kalli alfajir yake to ko bai kito ba in yake to sai ka tafi kai sallah. Ina ba zan bayyana ina dai wanda yake waje ba zai gani ba, amma dai yadda dai abin yake kenan kun ga dai babu zai kwanta a masallaci. Amma dai tunda Allah sa ga wannan teburin da ke gaba na ce sai na kwatanta wanda yake ciki ya gani lokacin da duka rokonta kai haka da gwiwar hannunka ka kafa ta akan kasa ka bude tafin hannunka sai ka dora kanka haka to lalle ba kwanciya ce ta yin barci a nasaba irin wanda za a iya dadewa, amma lokacin da duk mutum ya kwanta wa war kansa na kan kasa sake jikinsa gaba tana kan kasa to wannan zai iya barci mai tsawo. Ina fata mun fahimci wannan. Kalar ulama malamai suka ce innama nasaba zira'ahu, maza Allah yakan kafa zira'insa li'alla yastagharika fi an-nawm, dan kare dulmiya cikin barci ya dade. Fata futa salatu subhi, sallar asuba ta kubuce an waqtiha daga kan lokacinta, aw an awwali waqtiha, ko kuma ta kubuce daga farkon lokacinta da ya kamata a yi. To shi yasa yake yin haka. Hadisi na gaba, hadisi na 971. Wa an Anas radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alaykum bidduljah fa inna al-ardha tutwa bil-layl. Rawahu Abu Dawud bi isnadin hasanin. Ad-duljatu at-sayru fil-layl. An karbo daga Anas dan Malik Allah ya kare da gare shi. Yace manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace alaikum bidduljah, kulzinti tafiyar dare, fa innal arda tutwa bil-layl, domin kasa ana linke ta ga matafiyi cikin dare. Idan kana tafiyar dare awa biyar da zaka yi da dare, adadin kilometers din da zaka ci ya tsara na awa biyar da zaka yi da rana. Fa innal arda tutwa bil-layl, dan kasa ana rage tazararta da dare game da matafi. Yaya ake rage tazararta? Allah ne biyo kansa sani, maza Allah ya bamu labari wannan gaibu ne, dole mu gaskata. Ba lalle bane sai in muna jin abun a tattare da mu, amma dai kowa ya san cewa tafiyar dare in dai mutum zai tafiya din ba ya shiga motar mashirita bane ba, dai san a yaji zango abu ta wani gari da karuwai a tsaya a towai na koya, dai san in dai za a yi tafiya din ta dare sosai to ka san cewa za a yi doguwar tafiya. Yanzu ka duba ko da motocin da suke tafiya Lagos, ka tafi karfe biyar na wurin karfe shirin na safe suna can wurin, to da ta wani safe mana karfe biyar na asuba za su iya ranar karfe shirin na yin ba, zai wahala, zai wahala. Da haka wannan dai nade tafiya da ake wa mutum da daddare Allah ne madaukakin sarki biyo kansa sani, amma kila abinda shi ne dan adam zai iya halarowa a mahangarsa ta dan adam shi ne da daddaren babu waɗansu shawagin ababe da zai ɗauki hankalinka kai ta kallonsu. Yanzu ko kai kane kake tuka mota daga nan zuwa Kaduna da rana, za ka yi ta kalle-kalle a hanya, duk wani abu da ka wuce sai ya ɗauki hankalinka, ko dabba ta ƙetara sai ta ɗauki hankalinka, ko wata mota kuka ka ci karo da ita sai ta ɗauki hankalinka. Amma da daddare fa ka mayar da kulawarka akan inda fitilarka take haskowa, inda saitin fitilar motar kake nan kadai kake kallo, baka kallon dama ko hagu, to saboda haka tarar tafiyar ka sai ta tsayawa akan haka. Sannan kuma da rana iya samun cunkoso na motoci da taransu da yawa, irin wanda da daddare ba lallai bane ya kai hakan yawa ko da an same shi da daddare. To waɗannan kila su ne ababen da mutum zai hango shi a karan kansa, amma dai Allah madaukakin sarki shi bai wa kansa sanin yadda ake ragewa mutum ta zarar tafiya cikin dare, amma manzo Allah ya faɗa sai mu gaskata. Bisa ga haka manzo Allah na bada shawara kenan, idan tafiyarka mai nisa ce yi amfani da dare, za ka ta zarar ta zama maka kaɗan sama da inda rana za ka tafi. Amma kuma wannan duk zai bayi ne zuwa ga lafiyar hanya da tsaro akan hanya, don yanzu idan mutum zai tafiya da dare a waɗansu sassanin na Najeriya kaga yana cikin matsala, saboda fashi, saboda rashin kyan hanya, fadawa ramuka da kwazazzabo da dai abubuwa waɗanda suke masu firgi. To wannan zai sa mutum sai ya hakura da waccan tazarar da za a naɗe mata ta wani adadin kilometer ya zo ya tafi da rana a yi ta yi illa ma sha Allah, saboda ko ta maslahar da ta fi waccan kumurin jayi, ita ce maslahar aje lafiya ta firin jayi sama da maslahar wato aje da wuri, amma kuma akwai risk akan hanya ɗin. Ina fata mun fahimci. manzo Allah sai dai alaikum bizulja da haka yan hanyar garin ku ba wata matsala ta ce da za ka tana dadi yanzu ko da ba ma dabba na farko dai dabba ba za ta wahala da yawa ba irin hada gumi da jin wahala da zafin rana ko da tahara ne in dare ya dare lokacin gari ya fara sanyi to kai kanka motarka idan kana tafiya da zaga temperature din ba daidai yake ba da in da rana kake tafiya kafi lafiya da sauran su mana dai kaga hadisin manzo Allah ya tafi kowane zamani ya tafi kowane lokaci zaga kowane lokaci akwai hikimar haka sauran su walalla wannan gano tafiyar da cewa tana da dadi ko da mutum bai imani da wannan hadisin ba irin dadin da ke cikin ta yasa ka duba ko da irin tafiye-tafiye na zuwa kasashen waje a manya-manyan jirage za ka galibi da dare sun fewa karfe ɗaya na dare waɗansu jiragen suke tafi waɗansu sha biyun dare waɗansu kaza da sauransu ma'ana dai akwai rage tazarar tafiya ko da jiragai na ruwa da suke zirga-zirga a waɗansu kasashen irin tazarar tafiyar awa goma kafin a je gaci sai ga sun fito su tafi da dare sama da tafi da rana gara su yi amfani da awa goma cikin dare sama da awa goma cikin yini ma'ana dai duk waɗannan koda sun ji abin koda ba su ji shi a cikinsu ba mu yanzu ya bayyana a gare mu cewa hikimar hakan shi ne abinda manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ina fata an fahimta hadisi na 972 wa abi sa'labata al-khushani radiyallahu anhu an karɓi wannan hadisi daga Abu Sa'laba al-Khushani Allah ta kare da a gare shi kana yace kana an-nasu idza nazalu manzilan tafarraqu fi shi'ab mutane sun kasance a lokacin annabi idan sun sauka a wani masauki tafarraqu duk sai su rarraba su rarrabu fi shi'ab a loko-loko da ke tsakanin duwatsu wal audiyati da kwarirrika wannan ya bi wata hanya ko makwarɗa da ke tsakanin dutse da dutse ya je sai ya je kayan sai sauka ya ɗaure dabbar sa wannan ma ya je can kowa dai ya yi ta zaɓen waje sai su rarrabu daban-daban kun gane ai fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai manzon Allah ya ce da su inna tafarrukakum fi hadhihi shi'ab rarrabuwar da kuke a cikin irin waɗannan makwarɗa ta duwatsu wal audiyati da kwarurruka inna ma zalikum min ash-shaytan hakan yana daga cikin aikin shedan ku daina rarrabuwa Abu Talaba ya ce falam yanzulu ba'da zalika manzilan sahabbai ba su taba sauka ba a wani masauki baitin wannan hadisi da suka ji daga bakin annabi illan damma ba'dhum ila ba'd fati sai sashi ya hadu da sashi ba ta rarrabuwa tun daga lokacin da suka ji ta magana a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam wannan yake nuna idan an yada zango a cikin halin tafiya ko mota ta lalace ba da niyya ba cikin halin tafiya za a kwana a daji to ba a rarrabuwa wani ya tafi nesa da juna ya kamata ana kusa da juna domin rarrabuwar manzo Allah ya ce yana daga cikin aikin shaytan malamai suka ce wannan yake nuna mahimmancin haɗin kai a cikin addinin musulunci domin wata rarrabuwa ce wata ba da niyya ba ba da niyyar an yi faɗa ko ana rikici ba kawai dai kila wani na ganin ya fi sakewa idan yana nesa da mutane sama yin ana kusa zai fi sakewa bari ya danyi nesa amma tare da haka manzo Allah ya sanya wa abin suna aikin shaytan to ina ga rarrabuwar da an rabu da an yi fada da an yi rikici da ana tada hankali ai mun ba da aula ta zanto bin amana ce fa sama da wannan kun gane ai wato dai idan an yada rabo ya kamata ya zanto masaukin mutane na kusa da juna malamai suka ce hikimar haka shine musamman a tafiya cikin daji mutum ya iya zuwa ya yi zango a wani wuri da daddare abokanan adawa su kawo farmaki ko kwarayi su kawo farmaki bayan ya yi nasa da mutane ballantana a agaza masa ko wata dabba mai farautar dan adam ta kawo masa farmaki ya yi nasa da mutane ballantana a ji kururuwa ta agaza masa amma in mutane suna kusa da juna to sai ka ga wato ainihin sun fi samun tsaro wa kawunan sama da in sun rarraba da juna ba su da cikakken tsaro yanzu ko da matafiya da suke yin tafiya irin ta ƙauye a kan dabbobi tafiya mai nisa daji ko da akwai namun daji in dai matafiya suka yada zango a wuri guda kuma suka hura wuta to dukkan dabba da take farautar ɗan adam sai dai daga nan su ta kuka amma ba za su iya zuwa wajen ba har garin Allah ya waye wannan ka tambayi mata sai za ta baka wannan labarin. Wannan hura wutar da suka kuma ga su ake waye kusa da waje. In dai ba ka da tsoro ku za ka yi ta kukanta, in dai ba ka tsoro za ka yi bar suka kwana lafiya ba za su zo wajen ba. To kaga su matafiyan kila sun fi ganin hikimar kila shine wutar da suka mai suka hura, amma mu yanzu bayan mun ga wannan hadisin na manzon Allah sai muka fahimci me haduwar ce ta taimaka, ko da wutar na da wani nata tasiri to amma kuma haduwar irin kula ɗaya wajen mutum goma ya zata da su, amma mutum ɗaya kan aita a ƙarfin hali ta nufe shi ko mun jarintarsa, amma mutane da yawa kan abin zai mata fardi ne. Kun gane a yi wannan hadisi rawahu Abu Dawud bi isnadin hasan, Imam Abu Dawud ya tashi da sanadi hasan. Hadisi na 973 وعن سهل بن عمرو قيل سهل بن الربيع ابن عمرو الأنصاري المعروف بابن الحنظلية وهو من أهل بيعة الرضوان رضي الله عنه قال أنكر قولنا هذه لك سهل ابن عمرو ابن الربيع قولي أتمة ابن عمرو ودنسكم سنشاء ابن الربيع الأنصاري المعروف ببن الحنظلية معنى أكن تي مسا سهل بن عمرو ودن سكة تي عمرو تن كاكل سني أصل ما يظن سيني الربي كاكل سيني عمرو أما دي أنفسنا سر ابن الحنظلية وهو من أهل بيئة الرضوان ينا دي دي تكين ودن سكة هل رخي بيئة الرضوان وتمبايا دي صحابي سكة ومن ذا الله صلى الله عليه وسلم أهو ديبية a shekara ta shida bayan hijira, wato sahabban nan 1400 da suka wa annabi mubaya'a akan babu gudu baja da baya lokacin da aka kawo jita-jitar cewa mutanen Makka sun kashe Usman da Affan. Manzo Allah ce in ko sun kashe shi to sai mun shiga Makka ko da karfi, wa zai mu mubaya'a? Dukkan sahabbai suka yi masa mubaya'a. To wannan mubaya'ar falala ce, shi yasa wanda ya samu kansa cikin sahabbai a wannan wurin har ambatan shi ake a ce ai yana daga cikin waɗanda suka je bai'atar Rutuwan. Ba dan komai ba tun da Allah ya saukar da ayoyi a kai kuma ya nuna ya yarda da duk wanda suka je wannan wurin suka wa annabi mubaya'a. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin iz yubayyi'unaka tahta shajara fa 'alima ma fi qulubihim fa anzala as-sakinata 'alayhim wa atabahum fathan qariba. Kana yace marra رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ببعير قد لحق ظهره ببطنه. بذل الله يا وتي كيف ده ونلاقومي وندا باينسا يا هدي ده تكنسا سبودا مي سبودا يموا دراما دركن أبنتي هربا يا هدي ده تكنسا. فقال زي ما ذل الله اتقوا الله في هذه البهائم وجدت ورن الله dangane da waɗannan dabbobi al-mu'jama waɗanda ba ta iya magana, ba ta iya ce maka na ji ina jin yunwa ko ina jin kishirwa, ba ta iya ce maka na gaji, ba ta iya ce maka naftun da kai yayi yawa a rage, ba ta iya ce maka amalanken da aka ɗaura a jikina ina ja tayi kayan sun yawa a rage. Manzo Allah ya ce ku ji tsoron Allah ko ku kimanta me ya kamata ku yi. Farkabuha salihatan wa ausu suna cikin koshin lafiyarsu, wa kuluha salihatan ku yanka su ku ci suna cikin koshin lafiya. To me zai ba su koshin lafiya? Shine wadataccen abinci da ruwa, da in ba su da lafiya a nemi magani a kai su likita, a kai su wajen likitan dabbobi ya ba su magani, sannan a ɗora musu kaya wanda bai fi ƙarfinsu ba, sannan in za a aikin yini da su a ɗauki awannin da ake ganin a hakan ba su wahalu da yawa ba. Kada zan so tun da ka ga an taurawa shanu galma suna ja har yamma ba tare da an tsaya an huta ba, ba tare da an sha ruwa ba, ba tare da an yi wani wannan ba, a'a idan aka yi waɗansu awanni ana yin sai a can tsaya a cire musu wannan abin daga wuyan a kai su wani wuri mai dausayi su ɗan huta kila su ci su sha. Idan an zuwa bayan awa biyu ba sun yi break ba to kuma sai a koma. Ka gani babu yanda za a yi tsananin aiki ya yi tasiri akan tabalantana ta rame ta kanjami. Sannan idan za a yi tafiya a kan dabbobin rana ta yi rana sai a tsaya a gindin inuwa a yada zango, yadda kai za ka sami inuwa ka shiga su ma ka sa ta inuwa, ka kwance musu dukkan wani kaya da ke tattare da su, hatta sardin da ke kansu ka kwance, don shi ma nauyi ne, su ɗan sake iska ya kaɗa su, su yi girgiza, in suna son su yi susa, duk su karkaɗa jikinsu a jiki, su goga jikinsu a jikin bishiya su yi susa, duk su sake, idan an gama kuma sai a ci gaba. Wannan dai daga cikin abin da musulunci ke magana a kai. Yanzu dan Allah, dabba ba za Allah ki tawo kuki sai sai da ina ga wanda yake mallakar mutane. Dabba ba wanda ba ta magana manzo Allah sai kar ku dora mata kayan ba za ta iya ba, kar ku aiki da awannin da san fi karfin yadda za ta iya, kar ku musulunci san fi karfin su, ku ji tausayinsu, ku tsaya su yi kiwo, su ci abinci, su koshi in kun je inda abinci yake. Da Allah ina ga masu mulkin mutane. Dabbar fa in mutum zai cuce ta zai yi hisabi a kai ranar tashin kiyama. In ya kyauta a kyauta masa, in ya yi masa ba daidai ba a yi masa ba daidai ba, shi ma gobe kiyama gwargwadon laifinsa. To yana ga wanda ya jefa dan adam cikin tashin hankali da wahala. Kamar ya kina ba dai ka fahimci me yake nufi ba, shi kenan. اتقوا الله في هذه البهائم المعجمه فاركبوها صالحه وكلوها صالحه واوصوا suna cikin kocin lafiyar su, sannan kuma ku yanka su suna cikin kocin lafiyar su. Abin da kike ko da lokaci kuna lura da lafiyar dabba kafin ku dora mata nauyi, kuna lura da kocin lafiyar ta kafin ku yi me, kafin ku yanka ta. Dai idan tana da wata cuta kuka yanka naman kuka ta haka, kuma ta iya yiwa hakan ya bari zuwa ga cutuwa da kaddarawar Ubangiji. Rawahu Abu Dawud da isnadin sahih. Imam Abu Dawud ya rawaito wannan hadisi da sanadi sahih. Hadisi na 974. Wa an Abi Ja'far Abdullah ibn Ja'far radiyallahu anhuma. An karbo hadisi daga Abu Ja'far. Sunansa shine Abdullah ibn Ja'far ibn Abi Talib ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف القرشي كده وانا لا تكن آل البيت ما يتوفى شين جعفر الصادق وتو جعفر ابن ابي طالب يلا تكن يا راتنا لا تكن صحبي كده كان زي كتا اردفني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم خلفه وترانا مذا الله يقول انا باين كتر دبر ديكي هاي kaga wannan ke nuna halattin ka hawa dabba kuma ka dora wani a baya, amma da sarari in karfinta ya kai sai haka kun gane. Wa sarra ilayya hadisan, sai ya faɗa mun wani hadisi ko ya sirranta mun wani hadisi, tunda daga ni sai shi la uhaddithu bihi ahada minan nas, ba wanda zan faɗawa daga cikin mutane. وكان احب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف او حائش نخل. وكان احب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في صيور عند من ذا الله يكسو يجي سرنت دشي لحاجته لو كنت زي بيا بكاتا سدان هدف وباين كده كوين بولي ما في ابن دي يكسو يجي يا ستر شي كانت دشي يا كل شي كانت دشي hadafun shine ko itaciya ko wata sanda ko wata katanga shine hadaf. Hadaf da abin da ke gabanka wanda ka iya saitin sa, ka harbe shi ko da baki ko da kibiya ko da bindiga ko ka jefe shi ka same shi, shine hadaf. Rawan sanda ce, katanga ce, bishiya ce, ba'ana dai manzon Allah baya fita filin Allah ba komai a gaban sa ya tsuguna don biyan bukatar. To me amfanin kawo wannan hadisi a wannan babi? Matafiyi ai zai bukaci me a biyan bukata ta dan adam? Bawali ko bayan gida ko da cikin daji ne, karka ce ai tunda dajin Allah ne ba bukatar sai ka killace kanka, ba bukatar sai ka dan kewaya gindin wata sabara ko gindin wata kaba ko gindin wani kalgo ko ina ma ai ba kowa. A'a, manzon Allah ko da a dajin Allah yake inda babu kowa, yana tafiya da sanda. Idan ya sanya sandar ya kafa ta a banka sa haka, sai ya dauki tufafinsa sai ya dora kai sai ya sirce shi daga jama'a. Da haka mafi abinda annabi ya fi kauna shi ne hadafin ko dai wata sanda ko itaciya, aw ha'isu nakhlin ko kuma katanga ko shinge da aka kewaye itacen da bai daɗe, shi ne ha'isu nakhl, wato shinge da aka kewaye gonar da bai daɗe. يعني حائط نخل ابن ديك نفيد حائش يعني حائط رواه مسلم هكذا مختصرا امام مسلم يا رويتو ان حديثي هكا مختصر وزاد فيه البرقاني الامام البرقاني وربما مالك من حديثي كو مالك من فكه يا رويتو اكرني نقود روى نبيار شي يا رويتو باسناد مسلم شي ماذا سرد ان مسلم يرويتو حديث ده شي يرويتو شكل التاسر سا بعد قوله هائس نخل باين يدي ان دي في هائس نخل سيتي فدخل هائطا لرجل من الانصار وترانا النبي سيتي دوتا غونا تاون متن cikin mutanen Madina idan ce haid gona da kake waye ta da singita da kofar shiga manzo Allah sai shiga fa idza fihi jamalun kawai sai ga wani yakumi a ciki falamma ra'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yayin da shi yakumin ya hango annabi jarjara sai ringa kogi wazarafat aynahu idanunsa na hawaye فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذهب الله عز وجل رقمه فمسح ثراته سيشاف توزنسا دجندن كننسا ينا تشاف فاسك فلينا مسوا ساكنا صلى الله عليه وسلم فسكنا لكم سيدين كوكا وتكرم ذهب الله عز وجل تشي يسلو فقال ثم ذهب الله تي من رب هذا الجبل وعي بمدى رقمه رب أنا بمعنى صاحب من صاحب هذا الجبل لمن هذا الجبل راكم وهي ونن فجاء فتى من الانصار عبد الله بن جعفر يتي سي ونن سوري يزو cikin mutan Madina فقال يتي هذا لي يا رسول الله يتي ونن راكم ina ne ya manzan Allah قال سي منزل الله تدي افلا تتق الله في هذه البهيمه التي ملكك الله اياها kin bazaka tsoran Allah ba dangane da wannan dabba wanda Allah ya mallaka maka فإنه يسكو إليّ قال يا قوم أنك تجيئه سوى كان يوم تدس كي تيه إن ذي كيو كما كي كاو أبنت دولي وتد إبه كما كان وحلت دسي دائك اندي أبو كالفنسا وأننا نمو بجزر مزاء الله صلى الله عليه وسلم قال لي هذا سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم wane ne kuma wata kotu tira kuma ya kai kara a kano da ya zaba kotun aljanu amma ba zaba kotun rakuwa ba ba zaba kotun rakuwa ba ma'ana manzan Allah Allah madaukakin sarki ya hore masa hatta jin maganar dabba rakumin da ya ga manzan Allah Allah ya masanya masa ilhama ya gane wannan manzan Allah ne mai kuma wanda haƙi baya tarayya a wajensa sai Allah ya fahimtar da manzan Allah bukatar rakumin ye kuka manzo Allah ya je yana shafa tozonsa kamar yana lallacin sa kenan har ya natsu yayi kiru sannan yace a nemo mai kuma ya fadakar da shi bai kamata yi shi wannan fadakarwa da ya masa da yace ittaqallaha fi hadhihi albahima afala tattaqallaha fi hadhihi albahima yanzu ba ka ji tsoron Allah ba dangane da wannan dabba Allah fi mallakaka Allah iyaha wanda Allah ya mallaka maka shin wannan ya shafa wancan mutumin ne shi kadai ya shafi dukkan wani mabucin dabba da har mutum yana da dabbobi da Allah ya ba shi dole ya ji tausayinsu da daga cikin jin tausayinsu abincinsu abincinsu idan kai su ake daji kaga za ka haɗa su da mai kiwo wanda zai raka su shi kuma kullum yana lura da saura da take sasannin da yake inda saura take da yawa inda ciyayi suke kullum ne yake kaɗa su idan cinye ciyawa nan wajen ya sake dafa wani wajen sannan ya san inda zai je don sun ci abinci kuma yana tunanin wurin da za su shaguwa sai kuma ya kada su da kansu a je har inda ruwa yake yanzu an jawo musu a rijiya kuma a jawo musu in yana da akwai gulbi a sha in kuma dabbar a gida take dole ne da mutum ya daure ta kuma a gida to ya kawo mata abincinta da dusa da halawa a kankari da ruwa a kankari da abin da suke bukata in za a yi aiki da dabbar to ya kasance an yi aiki da ita ana ki watar halinta kar a tsirfa ta ta ba ta wahalar da ta wuce ki ba ina ba ta fahimta qawluhu wannan hadisi yace rawahu abu daud ka riwayatul barqani imam abu daud da rawato shi daidai da riwayan al-imam al-barqani قوله ذفراء كل من كده كانوا يقولوا لي ايه اتم ولن ده يتي فمسح صلاته اي صنام هو ذفراه فسرت وانا اي بايا تكين حديثا فمسح صلاته سيما ذا الله يتشافي ko wazansa da gindin kunnan sa shine yace ai sunamahu abin da yake nufi salatahu in ba gane ba shine tozansa wa zifrahu da kuma gindin kunnan sa fa sakana sai da kuma yana su kun gane ai qawluhu zifrahu bi kasri zal al mu'jama zifrahu da yawa zalun kasra zal mai dugo sannan kuma fa'un ai mata dauri iskan al fa huwa nafzun mufradun muannath lafazin ne mufrad ba jam'i ba sannan muannath ne ba muzakkar ba qala ahlul lugha malaman lugha suka ce az-zifra al-mawdi'u alladhi ya'rafu min al-ba'ir khalf al-udhun abinda yake kira da az-zifra a larabci shine wurin da ke bayan kunnar rakumi inda irin rakumi take yin gumi sannan gumi ke keto mata wa qawluhu tud'ibuhu da manzo Allah ce yadku ilayya annaka tud'ihu wa tud'ibuhu ay tud'ibuhu kana wahalar da wato rakumin ya kawo karan mai shi wajen manzo Allah cewa mai shi na yunwatar da shi kuma yana wahalar da shi. Hadisi na 975 an Anas radiyallahu anhu qala kunna idha nazalna manzilan la nusabbihu hatta nahulla ar-rihal rawahu Abu Dawud bi isnadin ala tartib Muslim. Wannan hadisi shine hadisi na 975 an karbo shi daga Anas dan Malik Allah ya kare da gare shi kale yake kunna idza nazalna manzilan Musa abai mun kasance in mun yada zango a wani matauki la nasabbihu ko sallah ba mu fara yi hatta na hullar rihal har sai mun kwance sirdi na dabbobin mu wato
dole dai an hakura haka ba soda bane ba amma dai gaskiya mu kogoro na yana abin nan sosai sai sai su hakuri da abin da ya samu abin da muka fata ya zama daidai Allah shi babu lada wanda muka kuskure Allah shi zai wani ba kullum ake kwana a gada baku wasu rana kan gado da katifa wasu rana kan kesu game da me shine me ya wani ba tambayar karatu wuce ba ka je ka nemi malaman Hausa mana ran tambayi sai ka tambayi malaman Hausa mana da kana cikin karatun mu to shi kenan sa shi ne ta kakari yayi wanda ake huda da shi kuma banda abin wannan dai kuma ai ba dai tambayar ya zasu salihi da wani tambayar dai bayar da ka samu malaman harshen Hausa sai su faɗa maka wannan ya tambaya dangane da wani hadisi da manzo Allah ce abu guda hudu suna daga cikin sarki na farko al-khitan shayi ko kuma kaciya na biyu al-istihdad abinda ake nufi da al-istihdad shine aske gashin gaba na uku qassu sharif gajarta gashin baki ba aske shi ake gaba ɗaya ba rage shi ake na hudu taqlimul azafir yanke farce ko na hannu ko na kafa na biyar natful ibti tsige gashin hamata to wajen natf a larabta kenan shine a cire shi Ibn Hazm ya ce wajibi ne dan zahiriya zai ji jiki ya rabu rike da wani zai iya cirewa amma wani ba zai iya cirewa shi yasa waɗansu malamai suka ce babban abin da ake so kawai izalatu sawa'un kana zalika an tariqin natf aw kana zalika an tariqil halq aw an tariqi wad'i maddatin tuziluhu ko mutum ya tsige din da kansa ya sa hannu ya cizge ko ya amfani da reza ko aska ya aske ko mutum ya yi amfani da wani sinadari da in ya sa kamar irin shaving powder din nan zai kawar da shi yadda ya yi yayi. Amma dai wannan yana daga cikin tsarki waɗannan ababen da manzon Allah ya lissafa. Ina fata an fahimta. Kamar misali abin da ya shafi yankan farce, ana son yin shi a kan kari duk lokacin da mutum ya taru mutum ya yanke ko na hannu ko na kafa. Amma kaga saboda al'adan kafirai sai ga mutane suna barin farce zako-zako musamman yan mata suna ganin birgewa ne. To kuma al'ada ce ta kafirai, sannan wurin sai ya zama wurin tara najasa. Kaga mutum mace ta bar farcenta zako-zako tana ganin ta waye kamar kyanwa. To sannan shi ma gashin baki kuma barin shi da yawa shi ma kuma bai dace ba, aske shi ake a gajarta shi. Sannan kuma abin da ya shafi aske gashin gaba ko na hamata, wannan ana bukatan cikin kowane kwana 40, mafi karanci kenan cikin kowane kwana 40 a ce mutum ya yi askin wannan. A takaice dai manzo Allah ya nuna waɗannan suna daga cikin tsarki. Ba lallai bane sai ranar juma'a, duk ranar da kai aski ya yi, duk ranar da kai yanke farce ya yi, ba lallai bane sai juma'a. Duk wanda ka fara ya halatta, sai dai manzo Allah ya ujibu tayammun fi kulli shay, yana birge shi farawa da dama cikin komai. Wannan yace muna so a dawo da karatun Beirut Road, kuma dan Allah a sake sa tafsir, saboda ya dace a ce ana tafsir so biyu a sati, saboda muna karuwa sosai da sosai a huta lafiya. Allah shi ba mu yi kun haka. Kuma in zaɓi na ne hakan ta faru, amma abinda kullum yake yiwuwa shi ne ɗan adam zai iya yi, ko da ɗan adam yana daidai abinda jikin shi ko lafiyarsa da sauran uzurori na rayuwa suke iya ɗauka. Ni na san cewa karatun Beirut Road ko shakka babu yana da muhimmanci, kuma na san cewa darasin tafsiri yana da muhimmanci. Ni inda za a kyale ni ma ba darasin da zan yi sai kullum sai tafsiri, inda zaɓi na ne. Saboda kullum ina jin daɗin ina ta alakanta kaina da littafin Allah, wannan yana daɗi sosai da sosai. To zan yi yakacin gugur na yanga na duba, amma abubuwan ne suna da nauyi da yawa ƙwarai da gaske. Yanzu misali da ba wani aiki da nake a wajen Kano wanda zai tursa sani fita kowane mako, amma yanzu ina aikin duk sai na fita alal aƙalli sama da awa 24 bana Kano, na je Katsina dan karantarwa a jami'a. In tafi ranar Talata da sassafe, kila ba zan dawo wata ranar Laraba da yamma. To daga wannan dawowar lokacin da na dawo a ce kuma in zarce karatu na Beirut Road, to kaga akwai nauyi. Bayan a can gurin na ɗauki rabin yini ko wani ɗan sa'awanni ina karatu, kuma karatu mai zurfi na ɗalibai na jami'a. Sannan kuma in zo da na zo in zarce, shi ne abinda nake ta tunanin yiwuwar haka. Baya ba na so bane ba, ina so, kuma na tabbatar su kansu yan kwamitin masallacin sun yi kokari da shi imam din masallacin ya ci zuwa gida ya same ni ya tunatar da ni, su ma yan kwamitin haka, su kuma kansu waɗanda suka sa ma jikina ya sanyi sosai, iyalan shi marigayi a Dalal Atana da karamar sallah gaba ɗaya suka yi gayya suka je gidana, har da waɗanda suke gidan aure waɗanda suna karantar da su shekara 20 da ta wuce a irin karatu na islamiyya tun suna firamare, suka yi gayya suka je gidana bisa ga rashin sa'a ni bana nan. To amma dai sun sami iyalina, su kansu suna da buƙatar zuwa ci gaba da karatun nan. To ina nan dai ina ta nazari, fata ni Allah sa in samu in ci gaba da haka ɗin. Amma abin ne wato wai da kamar wahala gurguwa da auren nesa, sai abin da kamar wahala a ciki. Wato in dai ba timetable ɗin ya canja daga Larabar zuwa wata rana ba, ina jin tsoron hakan ƙwarai da gaske. Allah Allah, zan da yi nazari in gani, ina yi nazari in su da kuma abinda kuke kallo canji rana, in an canji rana da ya jafar ɗin da ya shine jafar. Wato ranar da za ka canja za ka ga akwai abubuwa da yawa, akwai abubuwa da yawa. Misali yanzu karatuttukan kaga احكام الجنائز لنا الهمس جمعه تفسير تو اصبر ده سافي كما اكو كره سوره الذي كرفي 7 ربي زو 9 لحدي ده سافي ما كرفي 7 ربي زو 9 sannan asabar da magariba din ga wannan karatun da yanzu sannan kuma lahadi din sha biyu zan bar Kano in tafi gidan rediyon jigawa sai shekara biyu kenan yanzu a jere ranar litinin kuma akwai karatu da muke da ɗalibai talasar zuwa magariba to kaga sai gabin kuma talata da talasar kuma kama hanyar sakuna sannan kuma da to idan ka ce ba laraba din ba to wace rana kenan kaga zai shafi da waɗancan karatu suka yau to shine abin da za ka lura ma'ana in har dai yi ɗin fa to sai ya shafi wani karatu ni dai zan yi nazari in ga me zan iya yi gurgudan hali abinda zai iya yiwa shi ne zai yi abinda kuka ga bai yi ba to ba wai na ƙi ba ne ba a na kasa ne ya kafa sufi ɗin kenan ya kudurar ke na da baya iya abu saboda sama da kudurarsa in son samu ne ka yi komai to amma ko ba komai za ka iya ba matsayin ka da ɗan adam dole za ka kalli abinda zai yiwu da abinda ba zai yiwu ba Allah shi taimaka mana wa alaikum salam nasi ba nasi ingantacce da yace idan zaka fara wani abu sai ka fara ranar Laraba hadisin da ake kafa hujja da shi yana cikin talimin mutaallim ma min amrin budi a yawmul arba'i illa wa qad tamma ko ba hadisi bane sai cewa duk abin da aka fara ranar Laraba to sai ya cika ba hadisi bane ba shi yasa na rushe wannan ne dan wancan hadisin wa alaikum salam abinda suke cewa shi ne dole ambaton zai zo illa iyaka ko ya zo a kusa ko ya zo a nesa amma suratul ankabut da suratul rum ko shakka babu a kusa da inda aka yi maganar babu inda maganar qur'ani ta zo amma cikin surar Allah ya ce awalam yakfihim anna anzalna alaykal kitaba yutla alaihim inna fi zalika la rahmatan wa zikra liqaumin yu'minun cikin suratul ankabut wadansu za su aro shi daga nesa su kawo shi nan gurin amma a takaice wannan wanda da ya fi kusa din shine sauran surori wa alaikum salam wa rahmatullah game da me ba gaskiya bane ba cewa idan mutum yayi magana a ban daki bala'iku za su tsine mishi ba gaskiya bane ba babu wani hadisi ya kansani na daga manzo Allah da ya nuna haka magana ce kawai ta mutane amma ba hadisi da ya ce haka ba sai dai mutum jin cewa an ce ba haramun bane da mutum yayi kar ko mutum yayi ba tare da bukata ba yayi ta magana ba tare da bukata ba sai in bukata ta kama dan wani din zai ba bukata kamar wanda zaka ga yana wanka yana waka wani da ce ba haram bane ko wai gari da wanka yana waka ko yana wanka yana wani abu da wanda bai dace ba kaga wanda ai ba bukata ba amma bukata ta kama ai kiran ka sai ka ce ina wanka ba laifi kai ba ko mace mijin ta yi kiran ta sai ta ce ga na wanka nake yi na kusa fitowa ba laifi kai ba wa alaikum salam kalmar ne kagar shi makar da huruf ya kawo kawanin tambaya da ka kiyaye makar da huruf ɗin kowane ba da ka yi tambaya ba ma kanin libyan an yi kulla hu asra bisin wannan kuma asra bisa a ga kalmomin daban-daban lafazin asra da ke cikin ma kanin libyan an yi kulla hu asra jam'i ne na al'asir asir ribataccen yaki, fursunan yaki shine asir da sin kenan ba, asra ko usara, to jam'in kalmar kenan, ko ka ce asra ala wazni fa'ala ko kuma usara ala wazni fu'ala. To amma kalmar asra bisa daga asara'u ne, asara'u a larabci kuma da ma'ana nufin wadata, dukiya, wadata shine asara'u. Daga asarwa, sarwa kuma dai dukiya dai kuma. Alaikum salam. Duk bai halatta ba. Irin masu kore dabbobi ko masu kore shanu ko masu kore jakai, kaga suna ta dukan su, duk zalunci ne wannan. Duk zalunci ne wannan, bai halatta ba. Ba a dukan dabba sai in ya zama dole, kamar tana fada da wata dabbar. An yi alaba za su tuto su sai a dake ta, don maslahar da ke cikin dukanta ta fi maslahar a kyale ta. Sai da an kyale ta, kila wata na iya jiwa wata ciwo cikin dabbobi, to don sai a dake ta, ko kuma za ta kai kanta makasa ba tare da farga ba, an yi mata tsawa ba ta ji ba, ko za ka kai kanta ta yi ta hasaran ta lalata abincin gona, tana kiwo cikin burtali sai ta ketare za ta shiga gona, sai aka bita don addake ta ta dawo, kaga wannan saboda wata maslaha ce rajiha. Amma waɗansu kawai so suke dabbobin su yi sauri su yi ta dukan su sama da kima, ba ma waɗanda suka fi illa irin wanda za su yi amfani da ko wani ƙarfe ko wani dutse, ga ya san hau jakin da wani itace su yi ta cakarsa, kaga har jini na fita, ana yawa dabba kai biyu irin wannan bai halatta ba. Da gangan nan suka taba ciwo mai ya rika sauri, wannan zalunci kenan na ƙarshe. In bincike ya nuna ita wutar tana magani idan an yi wannan, kuma zafin wutar shi ne mafi zama kaɗan sama da zafin cutar, to babu laifi. Dama ita kawar da cuta wani lokacin a sai da wata cutar ‘yan wuta ake kawar da wata cuta, sai a kawar da babbar cuta ta hanyar yin amfani da mai ƙaramar cuta, to wannan babu laifi. Amma da sharaɗin bincike ya nuna wannan wutar tana yin amfani, tana yin magani, ba kawai zato bane ko tsammani. Sannan babu wata hanyar za a ba magance cutar sai ita wutar, da in ba haka ba za a yi mata azaba kenan da wuta. Zalla kuma ce yace la ya'zu bin nar illa rabbun nar, ba wanda ya kamata ya azaba da wuta sai ubangijin wuta din kansa. Sayyidu ai duk dai mun gama, ba dai ka ji hadisin sun ba magani ne ko ba magani ba ne, wannan kuskure ne. In dai dabba za ta cutu wannan duk kuskure ne, duk waɗannan ababen da za ku sa su cikin waɗannan hadisai. Shi amfanin karatu ko da lokaci shi ne, ba za a baka komai filla-fillan sa, amma za Allah yana ba da dunƙulallen ababai sai su zama ƙarƙashinsu, rassa masu yawa na iya shiga ƙarƙashinsu. Duk abin ka gina shi akan mai tausayawa dabba, duk abin da za ka yi wanda zai shiga cikin ma'anar tausayawa dabba shi hadisan suke nufi ka yi. Duk abin da za ka yi wanda zai shiga cikin ma'anar cutar da dabba shi hadisin ke haramtawa. Amma ɗaiɗaikun abubuwa sai sai mun iyakance su a nan za mu iya. Duk abin da za mu ambata ko huɗu ko biyar ko shida ko goma muka ambata, sai dai mu ambace shi a matsayin mai misali. Amma baya nufin wannan ne kaɗai ke shiga ƙarƙashin hadisin. Shi yasa shi ma a cikin babu yake warzik bid-dawab, tausayawa dabba. To kaga kana da hanyar sama da ɗari ta tausayawa dabba, iya wanda ka iya sai kai. Sannan abinda aka haramta cutar da dabba, kana da hanyar sama da ɗari ta cutar da dabba, kowace kuma haramun ce, sai in an sami matsala haraji haka mai da na faɗa. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Wannan ko ba gaskiya bane ba, cewa waɗanda suka kashe jikan annabi wai jikokin jikokinsu ma ba za a gafarta musu ba, wannan ƙarya ne, ya saba Qur'ani. Ya saba Qur'ani. Allah ce wala tazuru wazratun wazra ukhra. Walid ibn al-Mughira yana ɗaya daga cikin wanda suka fi kowa adawa da manzon Allah, amma ga ɗansa Khalid ibn al-Walid kuma yana cikin zawabin sa. Sai laifin mahaifinsa ya shafe shi, ina ba da mahaifinta, laifin wani baya shafar wani. To ballatana ce waɗannan ishiya ne suke irin wannan tatsuniyar, ishiya suke irin wannan tatsuniyar, amma ba gaskiya ba ce wannan magana. Alaikum salam. To wallahi shi ma wannan ni dai ina da shakka akan halaccinsa, dandaka da ake wa dan akuya ko rabo ko a ce za a fide shi ko a yi masa dandaka. Akwai azabtarwa gaskiya, inda yake akwai azabtarwa ya kamata a nisanci shi, inda babban da abin da ke gina abin kamar da na faɗa sun da tausayawa, kuma za mu ga hadisan abin da suke nunawa kenan. Dan akwai wahalarwa, kuma manzo Allah ya ce afala tattaqillaha fi hadhihi albahima allati mallakaka Allahu iyyaha, yace domin dabbar rakumin da kai kawo mun rako ya kawo mun kukan cewa tuji'uhu wa tud'ibuhu, kana yi wata da shi kuma kana wahalar da shi, kaga cikin wannan akwai wahalarwa, cikin dandaka akwai wahalarwa sosai ga dabba, kuma za ta zare lanta dan wahala. To sai mu takaita akan haka, sai Allah ya kai mu a hakikanin gaskiya. Shirin da na so in yi wa wannan lacca ya kamata a ce ya fi haka, amma bisa ga kaddarawar Ubangiji sai Allah ya kaddara mana wata tafiya yau ne da Malam Abdulwahab, tunda safe muka bar gari ba mu dawo gidajenmu ba sai dab da magrib. Shiga gida ke da wuya ko zama ban yi ba aka kira sallar magrib. To kun ga kenan akwai nau'i na gajiya, akwai nau'i na rashin tara hankali wuri ɗaya dangane da me ya kamata in faɗa muku. Kuma kuna da haƙƙi a kaina yadda kuka taru a nan, waɗansu tun magriba waɗansu kafin magrib suka daɗe a zaune, na kar in yi muku maimai na abin da na riga na taɓa faɗa muku a wani zuwa da ya wuce a baya. Gudun kar hakan ta faru, sai na bincika cikin waɗansu bayanai da na taɓa yi a waɗansu wurare da ba nan ba, amma waɗansu jihohi da ba jihar Kano ba. Na ga ya kamata in sabunta shi a irin wannan lokaci. Illa iyaka ko da wani lokaci idan mai magana zai yi magana, ni ina cikin irin mutanen da galibin in na tashi yin magana waɗanda suke gabana suna da tasiri wajen me ya kamata in faɗa bayan taufikin Ubangiji. Ina nufin waɗanda suke tare da ni idan suna barci akwai irin maganar da nake, idan kuma idan su biyu kuma akwai irin maganar da nake, idan tsofaffi ne akwai irin maganar da nake, in kuma matasa ne ƴan gabadai-gabadai. Al-Imam Ahmad dan Hanbal ɗaya ne daga cikin malamai na sunna da suka gabata baya a tarihi, ana yi masa lakabi da cewa Imam Ahli Sunna wal Jama'a. Mutum ne da Ubangiji Ta'ala ya albarkaci rayuwarsa wajen yin hidima ga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, rubuta su, wallafa su, karantar da su ga al'umma, yin aiki da su a cikin rayuwarsa. Kuma hakan bai zama abin mamaki ba, domin Imam Ahmad dan Hanbal daga cikin malamansa akwai Muhammad ibn Idris al-Shafi'i, kuma shi Muhammad ibn Idris al-Shafi'i ɗaya ne daga cikin ɗaliban Imam Malik ibn Anas, Imam Darul Hijra, Ubangiji ya ji kansu da gafara gaba ɗaya. Imam Ahmad dan Hanbal yana da wani ɗan takaitaccen littafi wanda ɗansa ya rubuce shi kai tsaye daga bakinsa, wato daga bakin mahaifinsa, wanda a ciki ya ambaci waɗansu asalai ko kace jigogi ko shikashikai waɗanda aƙidar Ahlus Sunna take ginuwa a kai, kuma wanda yake da matuƙar mahimmanci tunatar da junanmu su irin waɗannan asalai da waɗannan ginshiƙai waɗanda aƙidar ta Sunna take ginuwa a kai. Wannan zai mana amfani da dama. Daga cikin amfanin da zai mana shi ne kore tuhumar da ake yi wa Ahlus Sunna idan an karanci ginshiƙan da aƙidar su take ginuwa a kai. Sannan kuma abu na biyu, shi wanda ya ce ya fahimci Sunna ɗin ya gane cewa fahimtar Sunna baya nufin yin rajista a wata katuwar rajista ta yadda idan ka shigar da sunan ka shike nan ka zama dan ciki. Dole akwai waɗansu ƙa'idoji da za su kanan na ɗai ka dole ka yi aiki da su, ka ƙudurce su a zuci, ka furta su da baka, ka yi aiki da su a gabanka, a ibada tsakaninka da Ubangiji da mu'amala tsakaninka da mutane. Sai wannan ya baiwa mutane fahimtar cewa ashe aqida ta ahlus sunna wal jama'a ba ta nufin wato ainihin da'awa ta baka kadai wadda babu aikin da ke gaskata ta a yau da gobe. Daga cikin abinda aqidar ahlus sunna wal jama'a take ginuwa akai, na farko dai dukkan wata mas'ala ta addini, shin mas'ala ce wadda take da alaka da kudurin zuci ko kuma aikin gabbai, wannan mas'ala dole ta samo gindin zama a cikin littafin Allah da abin da ya inganta na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bisa ga fahimta da fassara ta magabata nagari. Idan an ce magabata nagari, ana nufin sahabban annabi da suka yi zamani da shi, suka yi imani da shi, suka mutu kan imani, da tabi'ai waɗanda suka dofani hasken iliminsu daga wajen sahabbai din, da kuma duk wanda ya kwatanta tafarki irin nasu ta fuskar aqidar zuci da maganar baka da aikin gabbai. Dukkan wata mas'ala ta addini dole ne a kafa mata hujja, ta samo tushe, ta samo asali cikin littafin Allah da abin da ya inganta na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wannan ɗaya ne daga cikin jigo na aqida a wurin ahlus sunna wal jama'a. Dauki misali abinda ake kira shika-shikai imani waɗanda guda shida ne. Ta ina aka samu asalin cewa guda shida ne? An samu wannan ne daga littafin Allah, don Ubangiji ta'ala ce laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billah wal yawmil akhir wal mala'ikati wal kitabi wan nabiyyin. Lafazin walakinnal birra, abinda ake kira aikin da'a wanda yake shine na karshe wajen girma da daraja, komai sai dai dawo kasa da shi. Abu na farko man amana billahi, a samu mutum yayi imani da Allah. Kaga imani da Allah shine shi shike na farko, gashi aya ta nuna shi a cikin suratul Baqara. Wal yawmil akhir, da imani da ranar tashin kiyama, zuwanta da abinda zai wakana a cikinta, da makomar dan adam ta karshe. Kaga wannan ma shi shike ne na imani, gashi aya ta nuna shi. Wal mala'ikati, sannan sai mala'iku, kaga shi shike na uku kenan. Mutum yayi imani da cewa akwai mala'iku, Ubangiji ta'ala ya halicce su daga haske, ba a siffanta su su kasance wasu maza ko mata, ba sa ci, ba sa sha irin yadda muke ci mu sha, ba sa hayayyafa irin yadda muke yi, babu sha'awa a tattare da su irin tamu. Wal kitabi, shi shike na hudu kenan imani da littattafai da Allah ya saukar, ba wani annabi face Allah ya saukar da littafi a tattare da shi, sai dai waɗansu littattafan Allah ya mana bayaninsu da sunayensu mun san su, waɗansu kuma an ambace su a jumlace ba mu san sunayensu ba. Mun san at-taura ta annabi Musa, da linjila ta annabi Isa, da zabura ta annabi Dawud, saboda ayoyin alkur'ani sun nuna haka. Amma mun yi imani da cewa da annabi Shu'aibu, da annabi Salihu, da annabi Nuhu, da annabi Lutu, dukkansu an saukar masa littattafai, sai dai ba mu san sunayen littattafansu ba, tunda alkur'ani bai faɗa ba, hadisi ingantacce daga annabi ma bai faɗa ba, an ambace su a jumlace littattafai. Kaga wannan shi suke na hudu kenan, shi suke na biyar imani da annabawa. Da aka ce wal mala'ikati wal kitabi, sai aka ce wan nabiyina. To kaga yin imani da annaba ɗaya ne daga cikin jigo na imani guda shida, wanda shine na biyar. To kaga guda biyar ɗin an ambace su a nan, sai ya rage imani da kaddara wanda aka ambace shi cikin suratul Qamar. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ambace shi a can, idan ka ɗauko shi ka haɗa a nan gurin, wato kaga ya zama shika-shikai guda shida kenan. Inna kulli shay'in khalaqnahu biqadar wa ma amruna illa wahidatun kalamhin bil basar. To waɗannan guda shidan kuma su ne aka jumlace su a cikin hadisin Jibril, wato hadisin Abdullahi, a hadisin Umar ibn al-Khattab, wanda lokacin da malaika Jibril ya tambaye annabi akhbirni anil iman, sai ce an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa sharrihi.
kaga tabbatar da waɗannan a matsayin shikashikai na imani, muna tabbatar da su ne dan aya ta ce kuma hadisi ya ce, kuma dukkan sahabbai a haka suka fahimta, haka tabi'ai da tabi'ut tabi'ina. Dauki misali a matsayin imani da siradi na awan ayyuka a ranar tashin kiyama, ana gina imani a kansa ne dan aya ta ce, Ubangiji ta'ala ce, wal wazn yawma idhin al-haq faman saqalat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين للي أكويس كيلي نأوى أيك على نتاش القيامة دزاء تنتن سي نو ينكو ونأيكي سي أجنا تبتر دساء كمكون كرشي ورغدا يدى نو ينأيكي دان قد ينونا أكن سكيلي سنأوى أيك كاقا ونن za ka yi imani da shi ne ka yadda da shi dan aya ta nuna kuma hadisi ya nuna. Haka abin da ya shafi sallah, haka abin da ya shafi azumi, haka abin da ya shafi zakka, haka abin da ya shafi ɗabi'u na gari da halaye na gari da ta'adu na gari, dukkan su waɗannan ana yadda da su a yi aiki da su ne dan saboda Alkur'ani ya yi kira zuwa gare su, ko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ishara zuwa gare su, sannan kuma haka magabata na farko suka fahimta. To wannan ɗaya ce daga cikin jigogi na aqidar ahlus sunna wal jama'a. In kaga sun tabbatar da abu, to Qur'ani da hadisi ya tabbatar da shi. In kaga sun kore sun ce babu, to kuma zaka samu lalle babu shi a Qur'anin, babu shi a hadisin. Sai dai idan mutum zai yi dabara ya kawo wani abu haka a ɗauka kamar akwai amma kuma babu din. To yadda lamarin yake. Jigo na biyu daga cikin abin da aqida ta ahlus sunna wal jama'a take ginuwa akai, dan Allah masu kawo wannan su yi hakuri su raba shi daga baya, da sun kawo nan tsakiya za mu dakata dan zai dauki hankalin mu sosai sosai. Aqida ta bi a jigo na biyu da nake so in mana sharhin sa, imani da ake kira imani wato abu uku ne imani. Abu na farko i'tiqadun bil janan, abu na biyu nutqun bil lisan, abu na uku amalun bil arkan. Wannan a wurin ahlus sunna wal jama'a shine imani, kudurin zuci ta yadda mutum zai kudurce kadaitakar Allah da cancantar da ai masa bauta shi kadai, furcin baka ta yadda mutum zai furta hakan da baki aji, aikin gabbai ta yadda ayyukansa na yau da kullum za su gaskata abincin da bakinsa ya faɗa, zuciyarsa ta kudurce. Idan mutum ya haɗa hukun gaba ɗaya to ya zama mummuni, in mutum ya ware ɗaya ba ɗaya ba to shi ne zai zama ba mummuni irin yadda ake buƙatar mummuni ba. Domin in muka ɗauka imani shi ne maganar baka banda kudurin zuci, to wannan babu bambanci tsakanin munafiki da mummuni. Munafikai ma sun furta imani da baka, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir amma lati wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah wal ladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum ma yashurun idza ja'aka al munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina la kadhibun. Sun ce sun yadda manzon Allah, manzon Allah ne, amma Allah ya karaita sun ce da baki kuka faɗa a zuci ba ku kudurin haka. Ashe duk abin da zaka faɗa a baka wanda a zuciyarka baka kudurce shi ba, wannan bai zama imani ba. Haka duk abin da zaka kudurce a zuci baka furta shi da baki aka ji ba, to baka baiwa kanka kariya ba, wato baka baiwa kanka wani tsaro ba. Don idan aka tashi ana yakin musulmai da kafirai, kai ba a ji kalmar shahada a bakinka ba, babu yanda za a ɗauka kai mummuni ne. Wannan faɗa ta baka ita za ta baka kariya da tsaro, ta baka tsaro ta bai wa dukiyarka tsaro, kada a kashe ka, kar a riba ce dukiyarka a matsayin ganima. Sannan kuma bayan ka kudurce a zuci ka furta da baka, dole ne ka aikata da gabanka. A ga baka sakaci da sallah, baka sakaci da azumi, baka sakaci da zakka, baka sakaci da duk abin da ake kira ash'a'iru ta'budiyya, ayyuka na ibada, baka sakaci da haƙin dukkan ma'abucin haƙƙi a kanka, iyayenka, matanka, ƴaƴanka, makwabtanka, baka zalunta su cikin dukiyarsu, baka zalunta su cikin mutuncinsu, ba ka zalunta su cikin abin da ya shafi jininsu. To wannan imanin da ka kudurce a zuci ka furta da baka, aikinka na gaba ya gaskata shi. Amma inda za ka kururuta imani ko wayadi, amma ba ka yin sallah, har yanzu ba ka zama mummuni ba. Tunda Allah ya siffanta munafikai da haka cewa wai za kamu ila salati kamu kusala yura'una an-nas wala yadhkuruna Allah illa qalila. Da haka ya ƴan uwa, wannan shine haƙiƙanin imani a wurin ahlus sunna wal jama'a. Ƙudurin zuci dangane da dayantakar Ubangiji, dangane da cewa lalle Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine mafifiki cikin halittar Allah, shine mafi ƙaunatuwa a wurin Allah, shine mafi daraja da matsayi a wajen Allah, kuma lalle Ubangiji ta'ala ya zaɓe shi ya turo shi ya zamanto khatamun nabiyina wa imamul mursalina, kuma lalle Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ba da lamunin shiga aljanna ga wanda ya bi shi, wanda duk bai bi shi ba zai shiga aljanna ba. To wannan dole ne ka kudurce haka a zuci, dole ka furta haka da baka, dole a aikace kuma ka yi aikin da ke gaskata haka. Sannan imani a wurin ahlus sunna wal jama'a yakan karu yakan ragu. Abin da yake kara shi shine ayyuka na musulunci. Idan kana da kyawawan ayyuka kullum suna habaka suna karuwa, to wannan yana kara daukaka matsayinka a cikin imani. Abin da ke rage shi ya zaizaye shi ya zaftare shi shine ayyukan sabo da ayyukan barna da ayyukan ta'addanci. Gurgudan yadda kake yin ayyukan barna, gurgudan yadda kake ragewa kanka matsayi na imani, kuma gurgudan yadda kake nesanta kanka daga rahmar Ubangiji. Tun imanin yana raguwa yana raguwa, wal iyazu billah, in baka yi wasa ba wata rana sai a neme shi a rasa. Wato imani kenan yana karuwa, sannan kuma imani yana raguwa. Ba daya dayan abu ne ba wanda baya karuwa baya raguwa, a'a, abu ne wanda yake yana da asali a zuci, amma furucin baka da aikin gabbai suke gaskata shi, sannan kuma yawan ayyukan shi ke nuna karuwar imanin, kame da raguwar ayyukan shi ke nuna raguwar imanin. Ubangiji ta'ala ce wa amman lazina amanu fazadathum imanan wa hum yastabshirun. Ubangiji ta'ala ce wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Ubangiji ce lizadu imanan ma'a imanihim. Ubangiji ce wallazina hatadaw zadahum hudan wa atahum taqwahum. Dukan waɗannan ayoyi na nuna ƙaruwar imani. Dukan abin da ko zai iya ƙaruwa, to akwai sababin da ya sa ya ƙaru, sannan kuma kenan zai iya raguwa idan an samu sababin da zai sa ya ragu din. Sannan yana daga cikin aƙida ta ahlus sunna wal jama'a, wato yin riko da abin da sahabban annabi suka kasance a kai, tare da yin koyi da su da kansu, inda mutum zai isu su duka ko ya ki ɗaya daga cikinsu, ko ya kashe lokaci wajen bayyana aibinsu ko zaginsu. A wurin ahlus sunna ana kirga wannan mutumin a matsayin ɗan bid'a, ba kuma zai fita daga kurkukun bid'a ba har sai ranar da ya ƙaunace su su duka, ya so su su duka, ya roƙa musu gafara su duka, zuciyarsa ta kuɓuta daga ƙinsu ko jin haushinsu. Ba don komai ba, saboda duk lokacin da aka yi maganar imani a cikin Alƙur'ani ko aka ce mummunai, to waɗanda suke shiga a ajin fari cikin rukunin mummunai su ne su sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Inda imani zai gaskata akan wani jil, wani generation guda ɗaya a duniya, to da su kaɗai ne kenan, banda su babu kowa. In ko banda su akwai wanda kalmar imani za ta gaskata akan shi, to su ne na farko, wanda ba su ba sai dai ya zo na biyu ko na uku ko na hudu ko na biyar ko na ɗari ko na dubu da ɗaya ko na makamancin haka. Amma su ɗin su ne na farko, su ne waɗanda suke da rai da numfashi lokacin da Allah ya rinka saukar da ya ayyuhal ladzina amanu a duk inda ka ganta cikin Alkur'ani. Lokacin babu ni babu kai, kai a lokacin ba ma ni da kai ba, babu su Shehu Usman bin Faudi ko Abdullahi na Gwandu, ba ma waɗannan ba, a lokacin babu su Imam Malik ibn Anas, babu su Imam Shafi'i, domin dukkaninsu babu wanda ya yi zamani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Waɗanda suke da rai lokacin da aka rinka saukar da ya ayyuhal ladzina amanu su ne sayyidina Abubakar da Umar da Uthman da Ali da Sa'ad ibn Abi Waqqas da Abdurrahman Sa'ad ibn Abi Waqqas go da da Abdurrahman ibn Auf da Talha ibn Ubaidillah da Zubair ibn Al-Awwam da sauransu waɗanda suke aji masu yawa su ne waɗanda idan aka ce ya ayyuhal ladzina amanu kai tsaye da su ake ashe kenan riko da shiryar su wannan na nuna tsira yin watsi da shiryar su na nuna halakar dan adam da tabewarsa da ci bayan lamarinsa su ne waɗanda Ubangiji ta'ala ya kaddara musu zama makwabtan annabi baya da makwabta sai su su ne kuma waɗanda suka zama surukansa da suka auro a gidansa shi kuma ya aura a gidajensu ya aura a gidajensu ya auri Aisha ƴar Abubakar Siddiq ya auri Hafsa bintu Umar ya auri Sauda bintu Zam'a ya aura dake dai mahaifinta ba musulmi bane ba Sauda ya auri Ramla bintu Abi Sufyan wanda babanta ya yi adawa da musuluncin daga baya ya zo ya musulunta su kuma sun aura a gidansa sayyidina Usman ya auri Ruqayya da Ummu Kulthum ya auri wannan ta mutu sannan ya sake auren wannan ta mutu Ali bin Abi Talib kuma ya auri Nana Fatima su ne mamu a lokacin da yake shine liman a salloli guda biyar na yini da sallar juma'a da sallar idin karamar sallah da babbar sallah da su ya fita yakin Badar mutum 310 da su aka yi yakin Uhud mutum kusan 1000 da su aka yi bai'atul Ridwan mutum 1400 da su aka je fatahu Makka mutum 10,000 da su aka tafi yakin Tabuka a wurin su ya saya ko suka saya a wajensa da su ya yi magana ko suka yi magana da shi babu yanda za a yi Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi wa annabin da ya fi kauna zaɓen tumin dare wajen makwabta wajen mamu wajen abokanan tafiya gwagwarmaya da yaɗa musulunci tunda har Allah ya zaɓo su ya kawo su zamaninsa na nufin cancantar su da ƙima su da darajarsu da ba su da wannan ƙimar ko wannan darajar da sai a watsar da su a zamanin da ba na annabin ba in ko da duk da sun yi zamani da shi su taɓaɓɓu ne to da mun ga aya da ta sauka dalla antar su irin yadda aya ta sauka ta ce tabbat yada abi lahabin wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasab ashe kenan ya ƴan uwa musulmi san waɗannan mutane reshe ne na san annabi kamar yadda kin su kuma reshe ne na kin sa ma'ana duk wanda yake kin su to yana kin annabi ta wani bangaren duk wanda yake san su to kuma yana san annabi ta bangarori da dama kenan ya kamata mu gane wannan kuma duk abin da za a faɗa na kurakuransu ko kasawarsu wannan kasawa ce ta ɗan adam a matsayinsu na waɗanda ba ma'asumai ba su adalai ne ba ma'asumai ba adali shine wanda yake da rinjayen aikin alkhairi ba wanda ba yadda kuskure ko ɗaya ba domin wanda ba yadda kuskure shine ma'asumi amma adali ba a cewa ba yadda kuskure yana da kuskure sai dai aikin alkhairinsa ya rinjaye kuskurensa wanda wannan kowa yake bukata dan ya shiga aljanna in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffiru ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum madkhalan karima kaga idan ka nisanci kaba'ira za a kankare sayyi'at to ashe akwai sayyi'at kuma a gefe daya wanda nisantan kaba'ira zai sa a kankare ta wannan da ni da kai da mu da su duk haka ne ta yaya zamu dauka mu zamu cire ban da gajiyar wannan aya sahaban annabi ba za su cire banta da gajiyar ta ba sannan ko da dukkan kaba'ira gare ka idan ka tubo kuma Allah zai gafarta maka da haka yace ya ayyuhal ladzina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar yawma la yukhzi Allahu an-nabiyya wal ladzina amanu ma'a nuruhum yas'a bayna aydihim wa bi'aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli shay'in qadir da haka duk abinda za a faɗa na kasawa irin tasu wannan baya rushe adalarsu da ta tabbata ta hanyar ayoyin alkur'ani da hadisai ingantattu duk abinda za a faɗa na kuskurensu wannan baya rushe matsayin da suke da shi a wajen Allah sukan yi kuskure dan su haka suke ba ma'asumai ba amma kuma tare da kuskuren Allah bai rushe imaninsu ba bari in baku misali guda ɗaya cikin alkur'ani a kissar na Aisha lokacin da aka zarge ta cewa tayi kaza tayi kaza. Allah ya saukar da ayoyi 10 cikin suratul Nur dan wanke ta tatas da cewa ƙarya ake mata da aka ce tayi fasikanci ko tayi zina. Innal ladina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairun lakum likulli imrin minhum maktasaba min al-ithm والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إن سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إن سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيء الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم kukara kabbara waɗannan ayoyi 10 su suka wanke Nana Aisha tatas aka zargi waɗanda suka yi laifin aka kasa su gida biyu aka ce akwai waɗanda suna da azaba mai girma Allah ba zai yafe musu ba shine wallazi tawalla kibrahu akwai kuma sauran wanda ana sa ran a yafe musu to waɗannan wanda aka ce akwai sa ran a yafe musu cikinsu akwai Miftah ibn Usasa. Sayyidina Abubakar ya ba shi hannun jari yana taimaka masa a rayuwa. Lokacin da ya tsoma baki cikin abin da ya shafi Nana Aisha bisa ga kuskure, ba bisa ga niyya ba. Aya ta sauka ta wanke ta sai ce to daga yau ya dana taimaka masa. Sai Allah ce a'a. Ai ya imani a da ya halarci yakin Badar wannan kuskuren da yayi bai rushe imaninsa ba bai rushe yakin Badar dinsa ba bai rushe hijrarsa ba wala ya'tali ulul fadl minkum wasati an yu'tu ulul qurba wal masakin wal muhajirina fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibuna an yaghfira Allahu lakum wallahu ghafurur rahim me yasa aka yafewa Miftah yana da rinjayen aikin alkhairi me yasa aka tsinewa Abdullahi ibn Ubay ibn Salul dama yana da rinjayen aikin barna munafiki ne dan haka wannan sai aka yafe masa dan shi fariqun fil janna ne wanda aka kiyafe masa dan shi fariqun fil sa'ir to dan saboda haka kenan waɗannan mutane suna da kima suna da daraja yana daga cikin aqida ta ahlus sunna wal jama'a girmama su mutunta su yana daga cikin aqidar ahlus sunna wal jama'a yadda da cewa su ne mafifita baitin annabawa bayan annabawa ba wani mutum mafi daraja irin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sun samu wannan matsayi ne saboda matsayin annabin sallallahu alaihi wasallam domin kowane annabi sahabbansa da suka yi imani da shi suna samun daraja ne gurgurdan matsayin shi annabin ba wai nashin daidai yake da nasu ba ana ba su girma na mabiya annabi kaza to a cikin dukkan annabawan Allah ko manzon Allah ne mafi daraja a cikin dukkan mabiya annabawa ko